شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله غودي اشا تبتغى الله منا غودي مسمنا نيمن تيمكون سمنا نيمن غفران فا منا روقان الله سبحانه وتعالى يتري مو daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi, haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi. Ina shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake bashi da abokin tarayya. Ina shaida lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan sa ne ko manzon sa ne, ira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. Bayan haka muna ƙara jaddada godiya dai ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan yini na Litini. Yau muna 15 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 1445 a kidayin miladiya. Yau muna 25 ga watan uku shekara ta 2024. Mun dawo wannan majalisi mai albarka, majalisin tafsiri wanda ke wato wannan gida babban gida ne albarka, gidan sakashin Ibrahim fadan gwamnatin jihar Kaduna, don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da bibiyan ma'anoninsa gwargwadon hali. A har kullun roƙon da muke ma Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya, da harasa masu faɗin gaskiya, da kunnuwa masu jin gaskiya, kuma Allah ya azurta mu da gaɓuɓɓa masu aiki da gaskiya. A 'yan uwa, idan ba su manta ba, a sati da ya gabata mun gabatar da ko in ce mun fara karatu a Fatihatul Kitab. Sai dai kafin shiga Fatihatul Kitab mun gabatar da bayani akan al-isti'aza, wato a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mun gama bayani akan isti'aza kuma mun shiga bayani akan bismillahir rahmanir rahim. Muna cikin bayanin ne sai lokaci ya riske mu sai muka dakata, da yardan Allah subhanahu wata'ala yau za mu dora. Sai dai kafin mu ci gaba da abin da muka ɗauko, zan yi amfani da wannan dama in taya mu murna da kuma ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala a kan waɗancan 'ya'ya namu ɗalibai waɗanda aka yi awon gaba da su. To godiya ta tabbata ga Allah, Allah ya kuɓuto su, ya dawo da su ga hannun mu iyayensu, kuma ina kyautata tsammanin an danƙa su a hannun gwamnatin jihar Kaduna. To muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan. Muna kuma fatan Allah ya ƙara tsarewa, kada Allah ya ƙara jarabtarmu da irin wannan jarabawa. Mun tabbatar da baya ga addu'o'in al'umman musulmi da kuma wato ainihin kyakkyawan zato da muka yi ma Allah, to sannan akwai irin rawan kuma da hukuma ta taka ganin an kuɓutar da waɗannan 'ya'ya. To muna fatan duk wanda yake da hannu a cikin kuɓutowansu, Allah maɗaukan sarki ya saka mishi da alkhairi, kuma Allah ya tsare mana faruwansa a nan gaba. To dangane da abin da ya shafi karatunmu, a sati da ya gabata mun gabatar da bayani akan al-isti'aza. Isti'aza shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mun ji cewa wannan lafazi na isti'aza, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bada umarni cewa duk lokacin da za a karanta alqur'ani mai girma a gabatar da isti'aza, a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hakan kuma yana da asali akan Allah ya tuna mana irin ƙonanniyar adawa da baƙar adawa wacce shaiɗan ya ƙulla tsakankanin shi da mu 'ya'yan Annabi Adam. Kuma wannan adawa da ƙiyayya ta samo asali ne akan babanmu da gugganmu na Hawwa'u. To sai Allah subhanahu wata'ala yana son ya tuna mana wannan baƙar ƙiyayya da ke tsakankaninmu da shaiɗan, kuma yana son ya nuna mana cewa shaiɗan fa ya lashe takobin sai ya ɓatar da bil'adama gabaki ɗaya, sai ya jefa su a halaka da taɓewa zai biyo ta hanyar addini, zai biyo ta hanyar rayuwar duniya, zai biyo ta hanyar da ake kusantan Allah, zai kuma biyo ta hanyar fitsara da lalata da ta'addanci. Duk ya lashe takobin sai ya bi waɗannan hanyoyi ganin ya batar da ƴan adam. Kuma babban hanyar da zai bi shine karkatar da su daga shari'ar da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran annabawa kafin annabi Muhammad. To hakan ta sanya bawa ba shi da wata hanya da zai iya fada da wannan maƙiyi nashi, wanda wannan maƙiyin yana ganin ka ta inda kai baka ganin sa, ƙabilansa suna ganin ka ta kai inda baka gano su. Kuma Allah subhanahu wataala yayi mishi jinkirin rayuwa har ya zuwa lokacin da za a yi bushen ƙaho. To yana da damammaki da yawa, ya san abubuwa da yawa na ɓatar da bil adama. To baka da wata hanya da zaka bi ka nemi tsari daga gare shi sai dai ka fake a wurin Allah subhanahu wataala, ka raɗe, ka nemi taimakon Allah da agajin shi. Shi Allah subhanahu wataala sai ya sanya katangan ƙarfi tsakankaninka da shi wannan katafaren maƙiyi naka. Bayan mun yi wannan bayani, kuma mun gabatar da bayanin siga na isti'aza, wato kalmomin da ake amfani da su wurin neman tsari. Allah subhanahu wataala ya ce mana fa iza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Sai muka ji cewa idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to ka cika umarnin Allah wanda ya bada a wannan sura mai albarka, suratul Nahl, da ya ce fasta'iz billahi, ka nemi tsarin Allah minash shaitanir rajim, daga shaitan jefaffe. To yayin da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to ka cika wannan umarni na Allah subhanahu wataala, kuma ka sauke nauyin da ke kanka. Da haka wannan siga ta farko kenan daga cikin sigogi da ake amfani da ita idan za a yi isti'aza, za a karanta alqur'ani mai girma. Ya zo cewa babu laifi ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Babu laifi ka faɗi haka, saboda ayan alqur'ani mai girma a cikin suratul A'raf da kuma wata aya a cikin suratul Fussilat da ta zo ta yi wannan ƙarin, ta ƙara da as-sami'il 'alim, a inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul 'alim. A suratul Fussilat, a suratul A'raf yace innahu sami'un 'alim. Sai Allah subhanahu wataala ya ƙara da as-sami'u al-'alim. To da wannan sai ya kasance ana iya ƙarawa da as-sami'u al-'alim, kuma hakan ya tabbata a cikin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a cikin sallan da manzon Allah yakan yi da daddare, kamar yadda al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya tashi da daddare bayan yayi du'a'ul istiftah, addu'an buɗe sallah, to yakan ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Sai ya tabbata kenan cewa ya wato ana iya yin ƙari a ce as-sami'il 'alim. Da haka ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. To haka nan ma akwai siga ta uku. Idan ka faɗi wannan din ko wancan na farkon ko na biyun nan, to zaka iya ƙara da min hamzihi wa nafhihi wa nafhihi. Shi ma ya tabbata a cikin wancan hadisi wanda muka karanta, cewa yayin da zaka karanta alqur'ani mai girma kenan zaka iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ka ci gaba. Ko kuma ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ko kuma in wannan na ɗayan kai ko na biyun, to zaka iya ƙara da min hamzihi wa nafhihi wa nafhihi. Duk wanda mutum ya ɗauka cikin sigogin nan yayi daidai, kuma ya dace da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mun faɗi hukuncin yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Da dama daga cikin malamai sun ce mustahabi, ba wajibi bane. Haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗi, la'akari da cewa shi wannan faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ba ayan alqur'ani bane, sai dai cika umarnin Allah ne wanda ya zo a cikin alqur'ani. Sai waɗansu malamai suka ce mustahabbi ne, ba wajibi bane. Amma maganan da muka rinjayar shi ne maganan da ke nuni a kan cewa wajibi ne idan ka zo za ka fara karatun alqur'ani mai girma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kuma wannan shi ne ra'ayin da dama daga cikin magabata, kamar su Afa bin Abi Rabah kamar su Sufyan al-Thawri, kamar su al-Imam al-Auza'i, kamar irin su Dawud al-Zahiri, kamar su al-Imam Ibn Hazm, da waɗansu daga cikin jigajigan malaman musulunci sun tafi akan cewa yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajibi ne a cikin karatun al-Qur'ani. Dalilin ko da suka dogara da shi shine na farko dai umarnin Allah ne. Duk lokacin da Allah ya bada umarni ko manzon Allah ya bada umarni to a matsayin wajibi yake har sai in an samu wani dalilin kuma da ya sassauta wannan umarnin ya maida shi mustahabi ko maida shi sunna. To tunda ba a samu wani nassi da ya nuni akan cewa wannan umarnin akwai sassauci ba to yana nan zai wanzu a matsayin shi na wajibi. Duk wanda ya zo karatun Al-Qur'ani wajibi ne ya fara da isti'aza. To sannan kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a taba samu manzon Allah ya karanta Al-Qur'ani ya fashe sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Da haka manzon Allah tutur idan zai karanta Al-Qur'ani sai yayi isti'aza. To wannan din irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ya rike abin kamkam yana nuni akan cewa wannan umarnin fa na wajibi ne ba umarni ne na mustahabi ba. Haka nan kuma aikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma duk lokacin da suka zo karatun Al-Qur'ani sai sun cika umarnin Allah sun kwaikwayi mai gidansu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma sai sun yi isti'aza. To sannan malamai suka ce duk lokacin da bawaye isti'aza yana fada da shedan ne yana kare kanshi daga sharrin shedan. To kuma fada da shedan wajibi ne akan kowane musulmi kowane dan adam ma gabaki daya yi fada da shedan ya kare kanshi daga shedan. Suka ce to babu yadda zaka yi ka kare kanka daga shedan sai dai ta hanyar yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma wani daga cikin nau'o'in zikirin da aka ce ayi a samu kariya daga shedan. Suka ce to duk abin da wajibi baya cika sai an yi shi to shi ma wajibi ne. Tunda wajibi ne fada da shedan to kai ma wajibi ne kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin shine zai baka ainihin cikakkiyar dama da zaka samu kariya daga shedan. Mun yi bayani akan mahalli wurin da ake yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Waɗansu malamai masu gurguwan fahimta sai suka ce ai Allah ya ce ne fa iza qara'atal qur'ana in ka karanta alqur'ani to a lokacin ne sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ka sai bayan ka gama karatun alqur'ani mai girman ka. Amma dai wannan gurguwan fahimta ce magana ta gaskiya ita ce kamar yadda Allah ne ya ce idza qumtum ila salati in kun tashi zuwa ga sallah wato idza aradtumul qiyama in kun nufata za ku tashi ku je ku yi sallah sai Allah ya bada umarni ayi alula a wanke fuska a wanke hannaye a shafa kai a wanke kafafuwa. To dan haka shi ma nan haka yake yayin da kuka nufata za ku karanta alqur'ani to a lokacin nan ne za ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gazgata wannan fahimta. To daga nan sai muka yi magana akan menene ma'anan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda muka ji cewa lafazin a'udhu ma'anan shi altaji'u wa a'tasimu ina fakewa a wurin Allah wa astajiru ina fakewa a wurin Allah ina mai neman kariyan Allah ina mai neman daukin Allah da agajin sa shine ma'anan a'udhu billahi wato na fake a wurin Allah na rabi a wurin Allah ina mai neman agaji da dauki da taimakon Allah minash shaitanir rajim ya taimake ni ya dora ni akan ash-shaytan ar-rajim shaydan jefafi. Mun ji ma'anar lafazin ash-shaytan cewa shine wato wanda ya halaka wanda ya nisa daga dukkan alkhairi ya nisa daga rahaman Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce dama ma'anar ash-shaytan daga shafana ko kuma daga shafa ma'anar shafa halaka wanda ya halaka ma'anar shafana wanda ya nisa saboda kiran halittar shedan yayi nisa da irin na dan adam. Dan adam Allah ya halicce shi daga abin nan yanku asali kenan yanku da ruwa daga nan kuma sai kowane dan adam aka ci gaba da halittar sa daga duban mani shi ko shedan da shi da kabilan sa so an halicce su daga wuta ne. To kaga akwai nisa tsakankanin sinadaran halittar waɗannan halittu guda biyu. To da haka shedan halittar sa yayi nisa daga halittar dan adam. To haka nan kuma yayi nisa daga dukkan alkhairi domin Allah subhanahu wataala ya fatattake shi daga cikin aljanna ya kore shi daga cikin rahama aka kuma raka shi da kalmar tsinuwa. To da haka wannan shine ma'anan ash-shaytan bi ma'ana wanda yayi nisa daga dukkan alkhairi kuma ya halaka. Ar-rajim kuma jefaffe
Allah ya jefe shi da la'anta, sannan kuma an jefe shi da yula na wuta. Har mun kawo dan ayoyin Al-Qur'ani mai girma waɗanda suke nuni akan yadda Allah ya ci gaba da jifan shedanu da yula na wuta, musamman lokacin da suke son su je su sato ji daga sama idan mala'iku suna isar da sakon Allah subhanahu wataala yesu yesu. Wannan shine ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wato ina fakewa wurin Allah, ina radewa a wurin Allah, ina mai neman taimakon Allah da agajin sa akan ya tsare ni daga wannan halitta, halakakkiyar halitta wacce ta nisa daga dukkan rahaman Allah da dukkan alkhairi, wanda kuma Allah subhanahu wataala ya bi shi da kalmar la'anta, sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya yula na wuta yana raka shi lokacin da yake gabatar da wani abu na sharri. Wanda haka wannan shine ma'anin isti'aza. Kuma muka yi ƙari da cewa yana da kyau duk lokacin da mutum zai isti'aza, to ya tabbatar da yayi uzuri mai ƙarfi, ya halarto da niyyarsa cewa ya Allah ina karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, zuciyata ta koma gare ka, ina neman kariya ne, kariyanka ne daga wannan muguwar halitta, ita ce halittar shedan, sannan kuma ina neman Allah ka tsare ni daga waswasan shedan da miyagun tunaninsa, kuma ya Allah ina faɗin wannan, ina mai imani gare ka, ina mu dogara akan ka ya Allah. Sannan mun ƙara da bayanin cewa cikin bugayen da malamai suka yi, yin isti'aza yayin fara karatun Al-Qur'ani yana tsarkake maka harshenka, wanda wani yayi ƙarya, wani yayi giba, wani yayi annamimanci, wani yayi zagi, wani ya ci haram, to kai wa'annan miyagun laifuffuka, kuma kana son ka karanta maganar Allah mafi girma mafi daraja, to kana da buƙatar ka tsarkake wannan bakin naka ya samu tsarki, saboda zaka karanta mafi tsarkin zance ga baki daya. To da ka amfani isti'aza yana tabbatar da tsarkin harshe, sannan kuma yana nuni akan bawa ya yadda da gajiyawansa cewa bi isa ba, yana kuma nuna neman taimakon Allah subhanahu wataala akan wannan babban abokin gaba. To waɗannan dai kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muka gabatar akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wancan zama. Sannan mun shiga bayani akan bismillah, wanda lafazin bismillah, bismillahir rahmanir rahim, mun ji ittifaqin malamai cewa bismillahir rahmanir rahim sashin aya ne a cikin suratul naml, domin Allah subhanahu wataala ya ce innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Da haka duk malamai sun yi ittifaqi cewa lafazin bismillahir rahmanir rahim sashin aya ne a cikin wannan sura, suratul naml sura mai albaraka. Haka nan kuma malamai sun yi ittifaqi akan cewa bismillahir rahmanir rahim wato suratul tauba, suratul bara'a, wato ba a yin mata bismillahir rahmanir rahim, duk malamai sun yi ittifaqin wannan. To amma mun kawo sabanin malamai akan cewa shin bismillah aya ce a cikin surorin alqur'ani mai girma ko ba aya bace, cewa akwai maganganu guda hudu. Waɗansu malamai suna ganin bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin kowace sura ta alqur'ani idan ka tsama sautin tauba, dama ita ittifaqi ne ba a yin mata bismillah. Har muka kawo baiti na al-Imam Shafi'i, li tanzilha bisayfi lasta mubasmila, bismillah sasanci ne da rahama da aminci, suratul tauba ita kuma ta sako ne domin nuna baran-baran da fito na fito da sakon saka tsakankanin Allah da manzansa da kuma mushrikai a gefe guda. To da haka wannan ya sanya ba a yin masautar tauba bismillah. To magana ta farko sai malamai suka ce bismillah aya ce a cikin duk surorin alqur'ani mai girma, duk wata surata alqur'ani aya ce a ciki in ka tsama sautar tauba. Waɗansu malaman suka ce a'a, bismillah ba aya bace a cikin kowace sura na alqur'ani. Kaga kishin wannan maganan kenan, kowanne sana da irin dalilan da suka dogara su, kuma dalilai ne masu ƙarfi ƙwarai da gaske. Shi yasa irin wannan sabanin baka da yadda zaka yi, sai dai ka bar sabanin ya gudana kamar yadda yake. Idan ka ga wani ya dauki wata fahimta baka isa ka ce yana kan bata ba, matakar dai ya kafa hujja da wani abu ko wani dalala, wata shiryatarwa da wata aya tai, ko wani hadisi, ko wani abu mai kama da haka, inda yana da dalilin da ya rike, to ba za ka iya cewa yana kan bata ba. So waɗancan malamai na farko suka ce aya ce a cikin kowace sura na alqur'ani in ka tsama sautin tauba. bara'atun minallahi wa rasulihi. Malamai na biyu suka ce ba aya bace, kwata kwata ba wata sura da take da bismillah. Malamai na uku suka ce bismillah aya ce a farkon Fatiha, amma baya ga Fatiha to ba aya bace a farkon kowace sura. Magana ta hudu suka ce bismillah aya ce mai cin gashin kanta cikin ayoyin Alkur'ani mai girma, amma ba tana hadu da kowace sura bane, amma aya ce mai cin gashin kanta, kamar ka ce aya ce wacce ta sako ita kadai kuma tana cin gashin kanta ne. To duka dai waɗannan nau'o'in fahimta na malamai suna da dalilai masu ƙarfi wanda suka dogara da shi, amma mu abin da muka fifitawa cewa bismillah aya ce a Fatihatul Kitab, saboda hadisai wanda mun ambaci sashen su a wancan zama da muka gabatar. Da haka idan zaka karanta Fatihatul Kitab alhamdulillahi rabbil alamin, to zaka karanta da bismillah, zaka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa idan zaku karanta alhamdulillahi rabbil alamin ku karanta da bismillahir rahmanir rahim, saboda ita bismillah aya ɗaya ce daga cikin ayoyin Fatihatul Kitab. To kaga tunda an sami wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke zance akan al'amarin Fatiha, kenan Fatiha tana da bismillah. Shi yasa a qira'an mutanen Kufa kamar Asim wanda a karkashin shi akwai Hafs da Shu'ba, kamar Hamza a karkashin shi akwai Khalaf da Khallaj, akwai Kisa'i a karkashin shi akwai Hafs ad-Duri, akwai kuma Ibn Zakwan. To duka waɗannan malamai na Kufa sun tafi akan cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin Fatihatul Kitab. Shi yasa nake cewa idan ka dauki Qur'anin da muke bi, Qur'anin Hafsu banda na Warshu, Warshu mutanen Madina ne, saboda Nafi'u al-Imam Nafi' mutumin Madina ne, ba yana cikin mutanen Kufa bane. Dan haka qira'an mutanen Kufa zaka ga idan suka sa bismillahir rahmanir rahim zaka ga sun rubuta daya, bi ma'ana bismillah ita ce ayin farko a cikin Fatihatul Kitab. Amma mutanen Madina su ba su da wannan kidaya, za ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim ba za a rubuta komai ba, sai an rubuta alhamdulillahi rabbil alamin, to sannan sai ga su rubuta daya. To ala ayi hal dai wannan sabani ne na malamai, kuma kowanne suna da hujjoji da suka rike, amma mun fifita cewa bismillah aya ce a Fatiha, amma a sauran surorin Alkur'ani mai girma kuma ba aya bace, ba aya bace. Sai dai idan ka zo karatu ka zo da bismillah to kai sunna, har al-Imam Shatibi yake cewa wa basmala baina suratayni bisunnatin, bismillah a farkon kowace sura to sunna ce na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A duk da kasancewan idan ka zo zaka fara karatu a farkon sura, a farkon sura to wannan tabbas sunna ce. To yayin da zaka fara karatu daga tsakiyar sura fa ba daga farko ba, mun gabatar da bayani cewa kana da zabi, ko dai kayi bismillah ko kuma ba za ka yi bismillah ba. Yanzu ka zo zaka fara karatu ne daga tsakiyar sura ba daga farko ba, misali a ce zaka karanta qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ko qad aflaha man tazakka, daga nan zaka fara karatun ka. Da haka yayin da kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kana da zabi, in ka ga dama kai bismillah, in ka ga dama ba za ka yi bismillah ba. Shine yake cewa mahama tasilha aw bada'ta bara'atan litanzili hadhihi as-sayfi lasta mubtila wala budda minha fimtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala, idan ka zo tsakiyar sura an baka zabi, in ka ga dama kai bismillah, in ka ga dama ba za ka yi bismillah ba. Amma in zaka fara daga farkon sura to suka ce wala budda minha, sunna ce mai ƙarfi cewa ka karanta bismillahir rahmanir rahim. To malamai sun ta magana akan bayyana bismillah ko kuma boye ta, musamman in mun yi la'akari da wancan sabanin, waɗansu suna ganin aya ce a Fatihatul Kitab, waɗansu suna ganin aya ce a farkon kowace sura. To yanzu idan ka zo za ka yi sallah za ka bayyana bismillah ko ba za ka bayyana ba? To shi ma dai haka malaman suka samu sabani, waɗanda suka tafi akan cewa bismillah aya ce a cikin ayoyin surorin Alkur'ani, to sun ce idan ka zo za ka fara karatun kowace sura za ka yi bismillah ka a bayyane, idan sallah a bayyane ce, idan sallah a ɓoye ne za ka yi karatun ka a ɓoye. Waɗanda suka tafi akan cewa ba bismillah ba aya bace to kaga ba masa da wannan sabanin su ba ma zakai bismillah ba ko a sallan bayyana ko a sallan boyi ballantan har akai ma ga maganan wai ko zaka bayyana ko ba zaka bayyana ba to amma kaman a fatihatul kitab ko kuma gurin waɗanda suka yadda cewa din dai a karanta a bismillah yayin fara kowace sura to suna ganin kana da zabi in kaga dama ka bayyana in kaga dama ka boyi amma dai kaman al-imam ibn kathir shi ya fifita cewa in zaka karanta fatiha ka bayyana bismillah har ya kawo dan su hadisi waɗanda suke nuni akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana karatun bismillah kaman hadisin Anas da hadisin hadisi ne da suka zo da yawa waɗanda suke nuni akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana bismillahir rahmanir rahim lokacin da zai karanta fatihatul kitab to ala ayi hal idan ka zo wata rana ka bayyana wata rana ka boyi babu lafi yayi in kuma ka dauka tutur kana bayyana bismillah babu lafi yayi in ka dauka tutur kana boye bismillah babu lafi yayi duk dai wanda mutun yayi ya dace da shari'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan nan mun yi bayani akan ko kuma anan ne nake tsammani muka tsaya wanda abin da ke gaban mu shine mu yi bayani akan menene ma'anan kalmomin nan na bismillahir rahmanir rahim abin da malamai suke bayani ma'anan bismillahir rahmanir rahim shine bismillah da sunan Allah ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai to wannan badin da take farkon bismillah suna kiranta ba'ul isti'ana wa tabarruk ba ce wacce take na neman taimakon Allah da neman albarkan Allah wannan badin da take da kajita a ciki kamar kana cewa ne ina farawa bismil misali zaka fara karatu to zaka ce kenan bismillah aqra'u ina fara karatu na da sunan Allah ina mai neman albarkan Allah ina mai neman taimakon Allah subhanahu wataala saboda babu abin da ya dace ka nemi taimakon Allah akai fiye da yin addinin Allah shine mafi kololon abin da zaka nemi taimakon Allah idan mutum zai tuƙin mota zai nemi taimakon Allah idan mutum zai ci abinci zai nemi taimakon Allah to ai abin da yafi cancanta ka nemi taimakon Allah shine ka nemi taimakon Allah lokacin da zaka bauta ma Allah saboda shine mafi darajar abu mafi girman abu to da ka shesa suka ce wannan ba'un din ana kiranta ba'ul isti'ana wa tabarruk ba ce na neman taimakon Allah da neman albarkan Allah subhanahu wataala sai ka ce bismillah ina neman ina farawa da sunan Allah malamai suka ce a wannan gaban sai ce bismillah ina farawa da sunan Allah to wani sunan Allah ciki sunayen Allah ai suna da yawa babu wanda ya san iya adadin su sai Allah sai dai hadisi ya zo ce wanda ya kiyaye guda 99 to ya shiga aljanna man ahsaha dakhala aljannata wanda ya kiyaye guda 99 ya shiga aljanna amma sunayen Allah babu wanda ya san iyakan su sai Allah babu wanda ya san iyakan su sunayen Allah ba guda 99 bane kawai wani hadisi ya zo hadisin yayi bakin ciki da damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin Allahumma inni abdu ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك سيتي اسالك بكل اسم هو لك يا الله انا روقنك da kowace suna daga cikin sunayenka sai annabi ya fara tilla yace samaita bihi nafsaka sunan da ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko suran da ka saukar a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko sunan da ka keɓa waɗansu zaɓaɓɓun annabawanka ka sanar da su a wista afarta bi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma sunan da kai ne kake banta da su ba ma wanda ya san su a duniya gabaki daya to wannan yana alamta maka Allah yana da sunaye kenan bila ajajin akwai sunayen da yake annabawan Allah da manzanni kawai suka sani akwai sunayen da yake Allah ya saukar da shi a cikin littattafansa akwai sunayen da yake kuma gayi nan ga magar kusan kowa ya san shi to a wannan gurin sai ka ce bismillah ina fakewa ko kuma ina neman taimakon Allah da albarkan Allah da sunan Allah to wani sunan ban sani ba a fahimtan ku wani sunan ake nufi a nan, a fahimtan ku. Ya ce bismillah, saka ce wannan mufradun mudafun ne, da haka ya haɗa duk wata suna ta Allah gabaki ɗaya. Da ya ga dama, da ya ce bismil azizi arrahmanir rahim, da ya ga dama, da ya ce bismil rahmanir bismi alqawi arrahmanir rahim, amma kawai sai ya kawo shi a dunkule, sai ya ce ina neman taimakon Allah, ina mai neman tabarruki daga Allah da sunayen Allah. Bai faɗi wannan sunan ba, to sai ya haɗa dukkan sunayen Allah gabaki ɗaya. Kaga lafazi ne taƙaitacce, amma kuma fa babbar magana ce fa. Yanzu kaman kana cewa ne duk wata suna ta Allah, da sunan da ka sani, da sunan da baka sani ba, da sunan da annabawa kawai suka sani, da sunayen ma da annabawan Allah ba su san shi ba, Allah kaɗai ya san su. To ya Allah, duk ina raɓuwa da waɗannan sunayen naka, ina neman taimakonka, ina neman albarkanka cikin wannan abin da zan fara. Kaga lafazi ne taƙaitacce, amma kuma ma'anan yana da faɗi ƙwarai da gaske. To shine sai kake cewa bismillahi arrahmanir rahim, wato ainihin sunan Allah arrahmani arrahim, Allah mai rahama mai jinƙai. Malamai da suke bayani menene ma'anan arrahman da arrahim, sai waɗansu malamai suka ce ai duk abu ɗaya ne. Asalin dai arrahman da arrahim an tsatso shi ne daga lafazin arrahama, daga rahama, da tausayi, da jin ƙai. Daga nan ne aka samu arrahman da arrahim. Sai suka ce duk abu ɗaya ne, sai dai arrahman ta fi cika, ta fi ƙosarwa, ta fi yalwa, ta fi faɗi. Siga ce ta mubalaga, kamar yadda malamai suke bayani. Ma'anan sigan mubalaga, wato lafazi ne wanda ke nuni a kan isa da tumbaka. Da haka idan aka ce rahaman Allah, sai aka ce to Allah shi ne arrahman. To duk wata suna da ka ganta ta zuwa irin wannan wazanin, to tana nuni a kan cika ne da tumbaka. Da haka Allah shi ne mai gamammiyar rahama, yalwatacciyar rahama. Rahaman shi ta mamaye komi, ta mamaye kowa, ta haɗa mummunai, ta haɗa kafirai, ta haɗa masu ɗa'a ga Allah, ta haɗa masu saɓo, ta haɗa mutane da aljannu da dabbobi da mala'iku, ta haɗa komi, ta haɗa kowa. Shi ne ma'anan wa rahmati wasa'at kulli shay'in, rahamata ta yalwaci komi. Da haka sunan Allah na arrahman yana nuni a kan cikar rahamar Allah da mamaye wanta da komai, babu abin da rahaman Allah subhanahu wa ta'ala bai shiga cikin shi ba. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake buga wani misali, yake cewa da rahamar Allah ce za ka ga kaza ta buɗe fukafukanta guda biyu, ta sanya ‘ya’yanta saboda ta kare su daga sanyi ko daga ruwan sama. Wannan rahaman duk yana daga cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala. Baya ga rahama buɗaɗɗiya wanda kowa idan ya kalli karan kanshi zai ga irin rahaman Allah a tare da shi. Wa fi anfusikum, akwai waɗansu rahaman Allah a jinin halittanmu ne. Akwai waɗansu rahaman Allah da yalwan falalansa a kewaye da mu. Rahamar Allah dai tana da faɗi subhanahu wa ta'ala. To shi ne ma'anan arrahman. Arrahim kuma sai waɗannan malamai suka ce rahamar Allah ce wacce take ɓanci bayinsa mummune ranar tashin alkiyama. Da haka rahaman yalwatacciyar rahama a duniya, rahim keɓantacciyar rahamar Allah ga mummune ranar tashin alkiyama. Haka waɗansu malamai suka faɗa, suka ce shi ne kawai bambancin, wannan tana da faɗi, wancan kuma ta keɓanci mummune ne ranar tashin alkiyama. Duk da kasance waɗansu malamai suna ganin wannan fassara akwai ɗan taƙaitawa a ciki, saboda su waɗancan malamai suna cewa wa kana bil mu'minina rahima, Allah mai rahama ne dangane da mummunai, la shakka. To amma kuma akwai wani hadisi da ya zo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yi yana gaya ma Allah rahamanud duniya wal akhirati wa rahimuhuma, ya Allah kai ne rahamanud dunya kai ne arrahman a dunya kai ne kuma arrahim a dunya kai ne rahman a lahira kai ne arrahim a lahira to kenan kaga rahamar Allah yalwatacciya ne a dunya rahaman Allah yalwatacciya ne ranar tashin alkiyama haka nan rahamar Allah kuma ta kebanci mummune ranar tashin alkiyama to da haka wannan yana alamta maka kenan cewa ma'anan arrahman ba wai lalai ba za ta tasiri ranar tashin alkiyama ba rahaman din Allah tana nan za ta tasiri ranar tashin alkiyama sai dai mun sani cewa rahamar Allah ga mummune ne kada ranar tashin alkiyama ba wani kafiri dake da rabo a cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala to ala ayi hal dai wannan shine ma'anan arrahman arrahim wadan suka ce shine mai gamammiyar rahama a duniya da kuma kebantacciyar rahama ranar tashin alkiyama wadan suka ce a'a Rahman ma'anansa shine Allah ne rahama ne a duniya ne rahama ne gobe kiyama kuma rahim ne a duniya kuma rahim ne ranar tashin alkiyama har suka kafa hujja da fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah bin nasi la raufur rahim lalle Allah dangane da mutane gabaki daya to raufur rahim ne kenan wannan rahim din bai takaita akan mummune kawai a ranar tashin alkiyama ba ya hada da mutane ma gabaki daya a nan duniya to ala ayi hal dai shi al-imam ibn qayyim da ya tantance masalan sai ya ce duk idan ka kalli wadannan lafazza zaka ga babban sakon da ke ciki shine rahman yana nuni ne zuwa ga sifantuwan Allah da sifar rahama rahim yana nuni ne zuwa ga lokacin da Allah ya sadar da rahaman shi zuwa ga bayinsa wannan magana ita tafi karfi cewa ar-rahman kawai Allah ya sifanta da sifar rahama koda ko bi halicci wata halitta wa Allah yana nan ar-rahman saboda ai an yi lokacin da yake Allah yana nan amma ba kowa ba komi to a wannan lokacin Allah ba ar-rahman bane ar-rahman da ka sifantuwan Allah da suna na ar-rahman wannan kawai yana nuni zuwa ga sifantuwan Allah ne da sifar rahama amma yayin da Allah ya sadar da rahaman shi ga bayinsa to a wannan lokaci Allah subhanahu wataala sunan shi ar-rahim idan an gane maganar da kyau to ala ayi hal wannan a takaice kenan zamu ji karin bayani akan abin da ya shafi ar-rahman da ar-rahim a cikin tafsirin fatihatul kitabi insha Allah ta'ala malamai sun yi wani bayani wanda yana da kyau mu dan ambace shi anan duk da kasancewan wannan ya fi karkata ga waɗanda suke da rabo a cikin harshen larabci suke karatun nahwu cewa bismillah to menene takadirin tunda an ce da sunan Allah to akwai wani takadir da malaman nahwu ke kawowa menene takadirin sai malamai suka ce ko dai ya zama jumla ismiya ko ya zama jumla fi'liya menene jumla ismiya wato kaman da kace bismillah to idan jumla ismiya ce kaman kace kenan bismillah aqra'u bismillah aqra'u da sunan Allah nake fara karatu in kuma jumla fi'liya ce sai ka ce aqra'u bismillah duka wannan me ake kiran shi wannan takadir din duk zai dauka ko ka ce takadirin shi shine aqra'u bismillah ina fara karatu da sunan Allah ko kuma ka ce bismillah aqra'u da sunan Allah nake fara karatu duk wanda ka fadi a ciki yayi kuma duka alqur'ani mai girma ya zo da kowane irin takadiri a ciki idan ka dauki sortu hud Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana wa qalar kafu fiha bismillah majriha bismillah majriha wato da sunan Allah gudanan ta zai tafi a cikin sortu alaq kuma sai ya ce iqra bismi rabbika sai ya fara kawo fi'ilin tukuna iqra yi karatu bismi rabbika da sunan ubangijinka Allah a cikin sortu hud sai ya fara kawo sunan Allah da sunan Allah jirgin nan za ta gudana to ala ayyal dinda wanda mutum yi a ciki ya dace malamai suka ce amfanin yin bismillah yayin da zaka fara karatun alqur'ani mai girma ko zaka fara wani abu to kana neman tabarrukin Allah kana neman albarkan Allah shine yawaitan alkhairi shine ma'anar tabarruki ai alkhairin abu ya yawaita sannan kuma kana neman taimakon Allah dan ka yadda cewa kai gajiyayye ne sannan kuma kana girmama Allah dan ka ba Allah abin da ya cancanci shi sannan kana koran shedan daga kusa da kai saboda duk lokacin da aka ambaci Allah kuma shedan yakan yi nisa sannan kuma kana saba wa mushrikai wanda in sun zo za su yi wani aiki su ba sunan Allah suke kira ba sai dai su kira sunan wani Allah ko su jingina ma Allah da ko su jingina ma Allah mata ko kuma su jingina ma Allah wani abu daban ba sa kira sunan Allah sai dai su kira sunan wani Allah to yayin da kai kace bismillahi a wannan lokacin ka saba ma mushrikai ka tabbatar ma Allah da tauhidi sannan kuma yayin da kace bismillahi kana ƙara tabbatar ma Allah da kadaituwan shi wurin bauta cewa ya Allah kai kadai ka cancanci a bauta maka zani magana akan Allah din amma sai mun shiga fatihatul kitabi insha Allah ta'ala zaka ji ma'anan Allah shi karan kansa lafazin Allah idan muka zo alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah ta'ala zani wannan bayani to sannan kuma kana ƙara nuna gajiyawanka ne da kuma ainihin isan Allah subhanahu wata'ala wannan dai yana daga cikin ababen da malamai suka yi bayani akai dangane da abin da ya shafi bismillahir rahmanir rahim to malamai sun kawo batun wato mustahabbancin fara duk wani aiki da bawa zai yi na alkhairi ko wani zance ya fara shi da bismillah suka ce ya tabbata a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da bawa zai yi to ya fara shi da bismillah ya fara shi da bismillah duk da kasancewan nan suratul fatiha ko kuma a cikin karatun alqur'ani mai girma an ce ne bismillahir rahmanir rahim amma a wurare da dama a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a karawa da arrahmanir rahim din in kace bismillah ya isa akwai wuraren da nasu yazo da shi zaka ji bismillah kawai yake kawowa kamar lokacin fara zance kace bismillah ko kace bismillahir rahmanir wannan babu laifi amma kamar shiga ban daki kamar hadisi yazo akan ayi bismillah yace shamakin dake tsakankanin idan shedanu da al'auran dan adam shine idan yace bismillah lokacin da zai shiga ban daki shiga gida zaka ce bismillah tawakkaltu ala Allah fita gida shiga gida zaka ce bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna fita gida zaka ce bismillah tawakkaltu ala Allah kwanciya bacci zaka ce bismillah wa ba'tu jambi ko wata addu'a ne kama da haka ko shan ruwa ko wani abu ne kama da haka duka dai abubuwan da shari'a ta zo da shi akwai abin da shari'a ta zo da shi ta ce bismillah kadai za a yi to a wannan lokacin bismillah kadai za ka yi ba shari'a bane ka ce za ka ƙara da arrahmanir rahim amma abin da shari'a ba ta zo da shi ba ta baka lafifi ta baka dama kawai ka ambaci Allah to idan ka ga dama ka ce bismillah yayi in ka ga dama ka ce bismillahir rahmanir rahim yayi akwai abin da za a ce maka kawai ana son ka ambaci Allah in zaka fara kaza amma bai zo maka da wani nassin addu'a ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah ba misali to a wannan lokaci in ka ce bismillah yayi idan ka ce bismillahir rahmanir rahim yayi ko rubutu zaka yi na wasiqa haka manzon Allah ke yi ko waya ne ka dauka a waya kai da ka kira wayan kai ne zaka ce a ba okay afwan na dauko matsalan ku masallama wani abu da zaka yi mai albarka mai alkhairi ko menene ma shi har kusancin iyalinka zaka ce bismillah jannibna shaytana allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana duka dai irin waɗannan akwai abinda wato shari'a ta zo da shi da haka malamai suka ce yana da kyau matuƙa bawaye ruko da bismillah a duk lokacin da yazo al'amuransa a ƙarshe ina so in ba mu bayanin wata baiwar Allah cikin ɗaliban mu ne ita mai yawan yin bismillah ne duk abin da zaka yi sai ta bismillah ashe wai wannan yana ma mijinta zafi har yana kawoman ta ce komi ta kinyi bismillah komi ta ce ai an ce duk abin da za a yi ai bismillah wai sai ya nemi ya toza tata sai ya dauko kuɗi ya bata ya ce ga wannan kuɗin je ki aje mu sai ta karba sai ta ce bismillah sai ta karba sai ta je inda za ta aje sai ta ce bismillah sai ta aje da ta aje sai je zaga sai ya kwashe kuɗin shine sai ya zo yake ce mata wata rana dauko min kuɗin da na baki ya san ya kwashe abin shi shikenan sai ta je ta ce bismillah ta bude kawai sai ta kwashe mishi kuɗin da ta kawo mishi ya ga kuɗin shi ne dai da ya bata ba wasu kuɗin ba kuma ya san ya kwashe kuɗin shi ya kashe abin shi shine sai ya fara ni dai dan Allah ki hakuri ni dai dan Allah ki hakuri wallahi tallahi na jikin fini gaskiya tace ne ke faruwa to shine yake gaya mata ga abin da ya faru daka idan kai ruko da bismillah Allah madaukan sarki ba zai kunyata ka ba kuma Allah zai baka kariya daga sharrora nasarari da nabawi Allah zai baka albarka a rayuwanka Allah zai daukaka ka Allah zai baka girma Allah kuma zai baka buwaya a duk abin da ka tasa a gaba to ina ga ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala idan mun zo gobe sai mu shiga fatatul kitabi kai tsaye idan muka karkare abin da yake da alaka da bismillah abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana akwai tambaya kafin mu je ga yin addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am mutum zai ce bismillah saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro ya zo zai ci abinci haka sai ya ga kawai zai saka hannu ba tare da bismillah ba sai annabi ya ce ya gulam sannillaha ya kai yaro ka ambaci Allah wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannun dama wa kul mimma yarika kuma ka ci gabanka da wannan sai malamai suka ce to mutum zai ce bismillah to amma wannan ita ce ka'idar da na kawo a baya kawai ya ce ne sannillaha ka ambaci Allah to kaga idan ya ce bismillah ya ambaci Allah idan wani ya fahimci cewa a shi zai ce bismillahir rahmanir rahim shi ma ba za ka ce yayi nisa daga gaskiya ba sabanin addu'an shiga gida shi karare ya gaya maka cewa ka ce bismillah to amma abin da zai fifita ka ce bismillahin shine aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan manzon Allah zai ci abinci to yakan ce bismillah ne ya ci bai kara da arrahmanir rahim ba to wannan shine zai karfafa fahimtar cewa bismillahin kade zaka yi sai ka ci abincinka wannan ya fi fiye da kace zaka ce bismillahir rahmanir rahim wallahu ta'ala a'la wa a'lam na'am 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 mala yake cewa ya manta zai ci abinci bai bismillah ba ko kuma ma ba cin abinci ba ko wani abu ma dai zaka yi ka mance baka bismillah ba kana cikin cin abincin ko kana cikin wannan aikin sai kuma ka tuna to nan take sai kai bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗaya daga cikin ku zai ci abinci to ya ce bismillah ya ce fa in nasiya fi awwalihi wal yaqul bismillah awwalahu wa akhirahu to lokacin da ka tuna din sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu in baka iya da larabci ba sai ka ce bismillah a farkon sa da ƙarshen sa ka manta daga farko a wannan lokaci manzon Allah ya ce abinda shaydan din ma ya ci tare da kai aman shi zai kana cewa bismillah awwalahu wa akhirahu to a lokacin nan shaydan zai ta samun matsala sai yayi aman abin da ya ci gaba ki daya to da haka koda wani abu ne kake yi ko ka fara rubuci ne da kai bismillah ba kana cewa sai bismillah sai ka ci gaba ka fara karatu kila karatu karatun koda chemistry kake karantawa misali ai shi ma da sunan Allah ya kamata yi shi ka mance baka bismillah ba lokacin da kai minti 20 ko 30 sai ka tuna sai ka ta bismillah saboda Allah ya ce wa zkur rabbaka idza nasita idan kai mantuwa sai ka tuna to a lokacin nan sai ka ambaci Allah tambayan karshe kenan na'am 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 istikhara نعم نعم to alhamdulillah kaga a cikin tambayar naka ma shi yana batun ne cewa mun yi bayanin istikhara a zaman da muka yi wancan karo sai yake cewa to ina hukuncin waɗanda suke zuwa gurin waɗansu malamai su ce a duba musu ai musu istikhara a duba musu tafiyan nan da alkhairi ko babu auren nan da alkhairi ko babu aikin nan da alkhairi ko babu sai su ce da Allah a duba musu su kuma waɗannan malamai sai su ce to sun yi musu istikhara an gano abin nan na da kyau ko ba shi da kyau ko kuma abin nan ka jinkirta shi daga yau zuwa gobe to alhamdulillah kaga a cikin tambayan ka ce sukan ce a duba musu duk inda ka ji maganar duba a ciki ya fito to kaga akwai maganar bokanci a ciki abinda shari'a ta zuri shine istikhara shine kai ne za ka yi alola kai sallah sai ka karanta wata addu'a idan kana hankalcin abin da kake karantawa zaka gane lalle wannan addu'an tana da ƙarfi ƙwarai da gaske. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra to a lokacin sai ka faɗa abin da kake so din, sai ka faɗa abin da kake so anna hadhal amra daidai gaban sai ka faɗa abin da kake so. Kila kana san zuciyanka ta nutsu cewa kana son ka auri Aisha, ba wai idan kana taraddudi ne dama za ka yi istikhara ba, ba in kana taraddudi ba ne, in ka riga ka tsaye da matsaya ne yanzu na yadda ga Aisha ga Hafsa wanne kamata in nima, kai ni dai na fi nutsuwa da in auri Aisha, to a lokacin ne za ka je ka yi istikhara sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, sai ka ce aure na da Aisha khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وأكبت أمري فصرفني عنه وصرفني فصرف عني وصرفني عنه وقدر لي لخير حيث كان شيء كنا سيك يسلم إلى أنجاني كان إيه أشكن سلم كاتن كي يسلم بان كادما تهيا كان إيه بلس إيه بان كادما تهيا كي يسلم سنن سيك كرنت الدعاء. To kaga wannan iya abin da annabi ya shar'anta ke, amma wani ya duba maka to wannan kaga an shiga wani babi na bokanci kuma, sai dai kana iya neman wani ya taya ka da addu'a, to Allah wani da Allah a cikin da addu'a na ta sabu kaza a gaba, idan alkhairi ne Allah ya tabbatar mana, idan ba alkhairi bane Allah ya musanya mana da mafi alkhairi, amma wai ya duba maka ya gano wallahi shi ma zai da wannan lafiya. Haka suke kiran shi ai kasan ko malamai ma za a je gurin bokaye amma sai a ce an je gurin malami, ko su ko malamai na gaskiya ai doyin da ka dan sana Allah ya gafarta ma malam, Allah ya ji kan malam, Allah ya ƙara wa malam imani, Allah ya ƙara imanin malam, malaman mu ma ai mu galibi ba ma kiran sunayen su, sai dai kawai duk inda mun ga Allah gafarta malam, to shi ko wanda ke duba ai wannan yayi radda ma ya bar addini wa tabu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman, riddani ai bokanci, riddani kafirci. Zamu zo a cikin suratul baqara insha Allah ta'ala wani lokaci. To abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka tsare muka tsare mana imani, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya, ya Allah abinda ya fi karfin mu Allah ka iya mana, abinda muke iyawa Allah ka taimake mu, Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'an da ka ba mu, ya Allah ka amintar da mu daga tsoro ka ciyar da mu daga yunwa, ya Allah halin da muke ciki a wannan kasa Allah ka fi mu sani, Allah ka yafe mana, Allah ka gafarta mana, Allah ka daukake mana innan musibu da fitintunu, ya Allah wannan fitina na kidnapping da wannan fitina na yawan zubar da jini da wannan fitintunu da ke faruwa a cikin al'umman mu, ya Allah ka daukake mana, Allah ka daukake mana, Allah ka amintar da mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya, ya Allah muna ƙara godiya gare ka da kuto mana da wannan ƴan uwana mu dalibai ƴaƴan mu wanda akai garkuwa da su Allah ya kwato mana da su, Allah muna ƙara godiya, Allah ka ƙara mana cikin falalanka, Allah kuma ka tsara al'umman mu, Allah ka tsara al'umman mu, Allah ka tsara al'umman mu, ya Allah muna roƙonka ƴan matan mu Allah ka shirya mana, samarin mu Allah ka gyarta mana, dattawan mu Allah kai musu albarka, kananan yaran mu Allah ka tarbiyantar da su tarbiya na addini, ya Allah shugabannin mu Allah ka kama hannansu zuwa ga daidai, Allah ka dora su akan daidai, Allah ka tsare su daga kuri, Allah subhanahu wataala ka sa su zama sila na sanadiyan jin dadin al'umma da addinin su da kyautatan addinin su, ya Allah subhanahu wataala ka taimaki gwamnatin jihar Kaduna da masu taimaka mata Allah ka taimake su, ya Allah waɗanda suka babbugar da wannan tafsiri Allah madaukan sarki ya saka musu da alkhairi, Allah ka shiga cikin lamarin su, Allah subhanahu wataala ka biya bukatun su na alkhairi, Allah ka tsare su daga dukkan shari da dukkan fitina, ya Allah kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka biya mana, abinda muke kwadayi na alkhairi Allah ka sada mu da shi, abinda muke tsoro na shari Allah ka sunkwade mana, Allah ka ji kan magabatan mu, Allah ka gafarta musu, Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi, mu kuma idan mutum mu tazo Allah ka sa mu cika da imani, ka tada mu a tutan masu imani, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma